domin fare wa da harjisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun faro zantawa da Dr. Ahmad Abubakar Gumi kan hanyoyin maslaha da masu satar mutane. Wannan mako zai ƙara fayyace abin da yake fatan zai zama mafita ga wannan damar da ta kawo cikas ga zaman lafiya a sassan arewa da dama, da hakan kuma ya gurgunta lamuran tattalin arziki.
Arewa zumun ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Ba mun cika kashe makudan kuri bane, a kashe sun da ya kamata. Yaro ne baka yi mishi horo ba, baka taimake shi ba, sai zama dan kwaya dan shaye-shaye. Rehabilitation zaka je, ba maganan a kashe shi ba. Rehabilitation, mu shiga mu rehabilitating mutane ne. Wasu su fa sun dauki kwaya, sun dauki gashi an ba su bindiga, sun rasa shanu. So dole a kashe wannan, in an kashe musu kudin su maimakon ma'aikata, bi iznillahi zamu ga abun da ya kasa. Sannan wani abu kuma aka ce Larabawa suka ce inna ma yuflahu al-hadid bil-hadid, wato da karfi ake lankwasa karfi. Wannan makiyayan su za su maganin wannan abu. Kuma mun shiga dajin mun haɗu da su wa'anda mun ji koke-koken su, mun ga aniyar su, in an ba su haɗin kai za su hana satan jama'a.
Akan kawo maka ƙara, kuma gashi dai kai ba kotu bane, shin wani mataki kake ɗauka don kawo maslaha?
To kun san kamar yadda aka ce wa tulbu yutamin abwabiha, kullun ka shiga gida ta kofa, wato window ta kofa. Mutanen nan dake daji ai mutane ne, suna da uwa, suna da arɗoɗin su, suna da wanda suke jin kunya. Duk yanda mutum ya zama tsagere, duk yanda yake yana akwai wani wanda yake maganar shi. To yawanci irin abin da ke faruwa da yake mun shiga mun haɗu da wayansu, in an kawo wannan ƙara mukan nemi irin wayannan masu sassabcin ra'ayi a bi ta hannunsu a ga yadda za a samu maslaha.
Za a iya cewa kana ɗaya daga cikin mai sassabcin ra'ayi wanda ke kawo maslaha tsakanin wayannan mutane ko da gwamnati?
Haka, wato muna ganin a yi sulhu da su, sannan mu ilmantar da su. Gwamnati fa tana da ƙarfi, tana da kuɗi, tana da komai. Zama ne kawai ya kamata a tsaya a yi abin da ya dace. Wato babu blueprint ne, kuma blue plan da ake yi na cewa ya zamu shawo wannan matsalan, ya zamu kama ƴaƴansu ma kanana kafin su ma su girma su shiga wannan mama tunanin haka. To sai mun tsaya mun yi wani aiki sosai a gwamnatance, sannan za a iya kawo ƙarshen wannan matsala insha Allah.
Na'am, duk da cewa kai ba gwamnati bane, amma zaka iya ba wa gwamnatin shawara, ina mafita?
Eh to wallahi gwamnati kin san wani lokaci iri-iri ce gwamnati, shi yasa yanzu dai abin da muka hange gaskiya in ga miki muna hangen gwamnati mai zuwa. Cikin takarar nan hudu muna magana da su dukan su, ɗaya ne kawai ban zauna da shi ba. Muna cewa musu in kun samu mulki to ga blueprints ina za mu sha wannan matsalan, domin ba ma son wannan zuwa. Yana tauye tattalin arzikin kasar nan, yana kawo tsoro a cikin gannan, yana tauye karatu ma su makarantu an kulle. Saboda haka abin da gaske muke yi, to in gwamnati ba ta ji to ai ajalinta ya zo. So muna jiran wata gwamnati da za ta zo wanda yake tun kafin su hawo mulki a dora musu blueprint inda za su tafi a sha wannan matsala.
Mun gode Dr. Dahau Umar da ta gudanar da zantawar. Yanzu kuma ku biyo ni mu koma kundin tarihi, inda tsohon darakta a fadar Aso Rock Ahmad Ibrahim Lau zai ci gaba da shiga kundin tarihin don duba yadda arewa take ajiya da yadda ta waye gari yau.
Wani irin wa'annan zababbun wakilan aka je cocktail da Hausance shi ne zance da liyafa ne ko? Yawwa,
bari ma mu sai da za gane aka je wani party.
Yawwa,
party ake yi.
Yawwa, aka zo ana cuɗanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu, sai ya zo wucewa ya haɗa kafada da wani basarake. To wani ɗan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarake ne, yace kai wane, ka san abin da kai? Yace menene? Yace ai ka zo wucewa ka goge kafadan wannan basarake. Sai yace to menene? Da doki ke cin ciyawa, yanzu kuma yanayi ya canja, ciyawa ke cin doki.
An samu sauyi kenan.
To kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma komai ba. Ana gani an ci gaba, an samu ƴancin kai. Kowa zai akata abin da ya ga dama ya kwana lafiya. To wannan ƙaramin misali ne. Wayannan fa su ne wanda aka dora wa haƙƙin kula da jama'a a kafadansu. To amma tunanin da yake shi yanzu ya samu ƴanci ne, yadda zai wulakanta mai sarautan gargajiya. Abinda aka sa shi ya yi ba shi ne a zuciyan shi ba, shi ga abinda ya sa a gaba. To kaga nan akwai babban kure, akwai kuma babban gibi tsakanin manufan gwamnati da kuma abin da ke faruwa. To ba a tsaya nan ba. Da tsarin gudanar da ilimi, abin da ya kama daga primary, shi yawanci Hausa ake cewa elementary, zuwa secondary, makaranta na biyu kenan bayan an gama primary, har dai a je jami'a, akwai canje-canje da yawa da suka zo. Da ba za a dauki mutum malanta ba, sai an mar horo akan fannin karantarwa. Shi kanshi sai an ga yanayin shi da tarbiyyan shi tukuna kafin a bar shi ya je ya karantar da yayan jama'a.
Wato ya wuce maganar ilimi kawai na aji, sai shi kansa ɗabi'unsa an tabbatar masu kyau ne.
Yawwa. To wayannan duka daga sanda aka samu reforms din nan ma an samu gibi, sabili da za an fara daukan mutane ko ta halin yaya, inda kana da takardar shaidan ilimi shikenan, sai a dauke ka a ce ka tafi makaranta kaza ka je ka karanta. Shi kuma yaro musamman da yake shekarun primary, akwai abin da Turawa ake kira formative age, lokacin ne kwakwalwansu ke daukan duk irin abin da aka bar su suka gani ko suka ji. In karatu ne mai kyau, haka za su dauke shi. In wani ɗabi'a ne mara kyau ba a hana su bin shi ba, to shi ma za su dauke shi. A wannan lokacin ne wanda Allah ya nufa zai iya haddace Alkur'ani zai yi, wanda Allah ya nufa zai iya daukan darussan kimiyya da lissafi da sauransu. Tun a lokacin kwakwalwansu ke tana da kaifi, tana daukan irin wannan abubuwa. To haka kuma in aka bar su suna kallon munanan dabi'u daga wayanda yake wuce su zama shugabanninsu, to haka shi ma za su dauka. To haka abun nan ya fara tafiya, za a je ba za a je ba, aka zo aka wayi gari mutum zai yi sata a kamo shi a kawo charge office, washe gari ka ganshi a titi ko a kasuwa inda ma yayi satan. Mutum zai aikata laifi wanda da ana kyaman ma a ji irin wannan laifin, ko an kamo shi an kawo ga hukuma, washe gari zaka ganshi yana tafiya abin shi. To haka abin nan suka yi ta tafiya. Fannin ilimi yana guguya, yana raguwa. Ainihin ilimi yadda aka so shi ba haka yake tafi ba. Wajen kiyaye doka da zamantakewan da zai kawo zaman lafiya, shi ma yana taɓarɓarewa, ba a magance shi. Aka zo mutum an san shi da sana'an shi ko kuma bai da sana'a, a wayi gari a ganshi ya mallaki wani abu, ko kadara, ko a ganshi da zunzurutun tsaban kuɗi yana bushashan shi, ba wanda zai ce ta ina ya samu kuɗin nan.
Shi ma wataƙila wasu ne mai a ɗan ba su, su ma su ɗan samu rabonsu a ciki.
Haka ne abin da ke faruwa kenan. To duk ƙasa da ta samu kanta da irin wannan yanayi, to fa ta doshi taɓarɓarewa, ta doshi rugujewa. To yanzu halin da muke ciki a arewa abin da ke faruwa kenan. Mu a lokacin mu NA kafin reforms kenan ita ta dauki nauyin karatun mu na primary school. To amma an gaya maka baitin sabulun daurewa da take ba mu duk mako, akwai ma sanda har uniform, rigan da za a sa, riga da gajeren wando, ita NA ita take ba mu. Balle kuma ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school, to nan zaka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari, duka yana wuyan gwamnati. Duk kyauta ne. Sabulun daurewa kowane mako, duk kyauta ne. Abinci so uku a yini, duka kyauta ne. Wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgu da filo, duka kyauta ne. Gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko. Yadda ake cewa yara manyan gobe, su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe. To hakan nan aka tashi, ka gama secondary school, in ka ci jarabawa za ka je jami'a, nan ma haka akwai scholarship. Gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito. Abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shi ne ka zo ka mata aiki.
Masu sauraro, a nan za mu sake dakatar da shirin. Ku biyo ni makon gobe don ci gaba da wannan zantawar. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin, ni na Nasiru Adamu Elika da ni shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.